بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس منا دلي دقو مشابير أكراتو منا لتاف فضل الإسلام تعدد شرك إنساء نمال صالح ابن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله تعالى. أولا يمشي نلي تنين كميدا أكسابة شرين دا دوتا رجب الشكالة تدبو إيد دلي خدود أربعين دين هجرة منذ صلى الله عليه وسلم واندشيني شاشد دوتا أكو الشكالة تدبو بيد أشرين على سافي من نبيه ما كون دي قباتا أتكين دي بابي نبي أرد مكي وجنك الشانسة sharhin da malinke mana dangane da hadithin Jabir radiyallahu ta'ala anhu wanda ya hakaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kofi na at-taura a hannun sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, kuma ransa ya bashi har yake cewa wallahi da Musa wato annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da rai babu abinda ya wajaba a gare shi ya bi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Karkashin wannan hadisi malam ya tsawaita mana magana, ko in ce yayi magana dai mai tsawo kuma mai fa'ida. Yayi magana akan cewa in wannan tsanani ko zafi ko magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan sayyidina Umar dangane da littafi ne wanda asalinsa an saukar da shi ne daga Allah, amma saboda jirkita shi da aka yi da caccanza shi da aka yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a karanta shi, to me zaka ce dangane da littattafan da hannun dan adam ne dama asali ya rubuta su, kuma sannan hannaye ne na waɗanda ba su shiryu zuwa ga tafarki madaidaici ba, suna da aƙidu waɗanda ba daidai ba, waɗanda suka yi tallansu a cikin littattafan da suka rubuta, wato waɗanda kuma ba su haskaku da Alƙur'ani da Sunna ba. Ya kawo misali kamar littafan falsafa da littafan tasawufi sufanci da littafan zandaka. Zandaka ya kun san zandaka ko? In an ce zandaka harkar da zindiƙai suke yi, to shi kuma zindiƙi me ye zindiƙi? Zindiƙi shine munafiki wanda a zuciyarsa fal take da kafirci, amma saboda an fi ƙarfinsa saboda mulki a hannun mutanen kirki yake a hannun musulmi, sai ya zama ya ɓoye wannan kafircin nasa ya bayyana musulunci. Wannan shine asalin munafiki da ma'aiko yawwa, domin asalin kalmar shar'ance lafazin da yazo ake amfani da shi shine nifaq. Nifaq kuma ma'anarsa shine ibtanul kufri wa izharul islam, kamar siffar su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda ana shirin bashi sarauta ta shugabancin Madina, sai Allah ya kaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina, saboda hassar da shugabancin nan ya kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine shugaban munafikai. Wannan shine munafiki. Ai mun sha magana dai akan lafazin hatta zandaka din, da asalin cewa lafazin munafiki a larabci an samo shi ne daga annafiqa. Annafiqa shine ramin kurege asali a larabci, saboda kurege ta inda ka ganshi ba ta ne yake fitowa ba in ka tsaya kana jiran sa sai ka wuni tun safi har dare in kana so ne ya fito maka ta rami daya to wannan siffar kai tsammanin sa tanan ashe ya fita ta can shine ake cewa nafiqa'u sunan ramin kurege kenan da larabci annafiqa'u to saboda daga wannan ne aka dauki duk mutumin da zahirin sa daban batsinin sa daban ake shiran sa munafiki wanda zai zo da fuskar ana tare da shi alhali zuciyarsa bata tare da mu'mini wani shine asalin kalma to imam malik a zamanin sa da lafazin zandaka aka fara amfani da ita sai ake tambayar sa sai yace mu wannan lafazin abinda ake nufi da shi a zamanin mu shine munafiki in aka ce zindiki ana nufin munafiki amma asalin kalmar zindiki ba larabci bane asalinta akwai littafin wannan dai na sha fada darussan tafsiri da dai wasu darussa din mun sha magana akai akwai littafin da mutanen farisa tsohuwar iran suke bi a ibada su ta majusanci sunansa zind sunan littafin to lokacin da musulunci ya zo ya fi ƙarfinsu ya rinjaye su a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka yi imani suka bi musulunci zuciya ɗaya wasu kuma saboda tsayuwarsu akan wannan addinin majusanci da suka daɗe a kansa sai suka ɓoye suka riƙa bayyana sallah amma a ɓoye suna karanta littafinsu mai suna zind to duk wanda aka kama shi yana karanta wannan littafi kuma yana kan wannan aƙida shine ake ce ma zindiq asalin kalmar kenan kun ga dai ai tana nan akan ma'anar kamar da Imam Malik ya fassara ma'anar duk wanda yake ɓoye kafircinsa amma yake bayyana musulunci to shine ma'anar zindi to da kutubuz zandaka littattafan da aka rubuta su don tallan irin wannan tunani kyamar musulunci da yi masa zagon ƙasa a ɓoye mutum kaga ana tare da shi la'alla har sallah yana yi har komai na addini ana yi da shi amma a ƙasa baya son yaduwar addinin musulunci to shi ma wannan munafiki ne duk wanda a zuciyarsa ko yana sahun gaba duk taimakon da yake wa addini amma in a zuciyarsa baya son musuluncin ya ci gaba yana da wata kyama dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shi ma yana cikin munafikai illa dai da yake abu ne a zuciya ba abu ne da za ka yi mutum hukunci a kai batun da muna amfani ne da zahiri ka ɗauke shi a yadda yake a zahirinsa shi kuma lamarin da ya ɗaukar ma kansa a bar shi da ubangijinsa ran da za su haɗu Allah ya tsare mu to waɗannan akwai waɗanda suka yi littattafai da yawa na zandaka irin su ibnul muqaffa ya shahara wani marubuci ne ƙwararre a larabci ya taɓa zama ya ce zai rubuta shi ma ƙur'aninsa ba dai kawai iya larabci ba ne ai ya ƙware wasu ma malamai suna cewa dama shi bai taɓa ma zama musulmi ba ibn muqaffa ƙwararre ne duk inda profesan iya larabci ya kai asalinsa kuma ba balarabe ba ne amma ya koyi larabcin ya ƙware amma littattafansa akwai zandaka a ciki da sukan addini da sukan alƙur'ani da sukan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi musu izgili to shi ma ya rubuta littafi ko littattafai da kuma makamantan irinsa da suka rubuta littattafai da aka yada su a cikin mutane yace wa kutubil aqwalil mukhtalifa wannan dai na fado mana abinda muka tsaya kansa ne makon da ya gabata da littattafan ra'ayoyi mabambanta allati farraqat hadhihi al-umma wanda suka rarraba wannan al'ummar kowa rubuta littafi a mazhabarsa yana ganin mazhabarsa ita ce daidai kuma yana kira ayi watsi da qur'ani ayi watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min al-kutub allati qad yusammunaha kutub al-falsafati daga irin littafan da ake kiran su littafan falsafa wa kutub al-mantiq da littafan mantiki dai da kuka ji ana fadi har ana koyar da shi hanya ce su sun sa shi suna kiransa miftah al-ulumi shine mabudin duk ilimi a duniya in kana so ka sani sai ka koyi mantiki su dai philosophers da ahlul kalam su suka zo da wannan ilimi kuma suka farallanta shi akan mutane cewa akwai abubuwa da ba za ka fahimce su ba sai ka koye shi wannan kuma ba haka bane yawa saboda Allah madaukaki bai saukar mana a cikin Qur'ani da wani magana irin wannan ta mantiki ba ballantana a farlanta wa mutane cewa ba za su gane Qur'ani ba sai sun koyi mantiki yana da amfani ga wanda ya kware a cikin sa amma Malam Ibn Taymiyyah ina tunda wata magana ta sa yana cewa la yahtaju ilayhi az-zaki indai mutun yana da kwakwalwa ma baya bukatar mantiki kuma wanda yake ba shi da kwakwalwa la yastafidu minhu ba zai amfana da shi ba dan kaga kenan bai da amfani marar kwakwalwa ba zai fa'idanta ba dan ba zai gane ba shi kuma mai kwakwalwa baya bukatar sa zai gane komai ko ba shi haka Malam Ibn Taymiyyah ce kuma magana gaskiya ce akan wannan shi yasa a juz'in sa na 9 na littafin majmu'ul fatawa ga wanda yake da shi sunansa naqdul mantiq shi mujalladin ba shi da girma sosai shine juz'i na 9 in ka dauko lissafin littafan ko mujalladai wato volume na majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah guda 35 da fihrisa guda 2 37 kenan na taran shine ake kira naqbul mantiq inda ya rubuta shi domin ya warware mantiki ya nuna rashin fa'idar sa to wannan da yake ne saboda ba wai haka kawai saboda kyama a zamanin yanzu zaka ji suna cewa wai malaman sunna suna suka wannan littafin ne saboda ba su da kwakwalwar da za su gane wannan ba haka bane babu ba haka tuhumi malaman sunna da rashin kwakwalwa ba wanda zai haddace ma Bukhari kariya kake kace mishi ba shi da kwakwalwa ne tsakani da Allah shi yasa Ibn Taymiyyah dai in ana zancen kwakwalwa irin tasa kaga ba zancen ka ce rashin ganewa ne shi yasa shi ganewar ce ta sa ya bi shi yayi masa sala ya gutsutsure shi ce duk ba shi da amfani saboda Allah ya hore masa fahimtar waɗannan al'amura din zaka iya gane addini ko baka iya shi mantiki ba to Allah dai ya kyauta yace wa kutubu ilmi al-kalam da littafan ilmin kalam wa kutubu at-tasawufi da littafan sufaye inda ba abin da ke ciki dama sai falala da falalar wani da karamomin wani da kuma daukaka wani dan adam sama da matsayinsa ko akai shi sama da manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ma akai shi matsayin ubangiji ko a kere ma a kere a wuce a ce ya mafi Allah galibin irin waɗannan abubuwan da zaka samu kenan a ciki musamman dai a wurin al-mutaakhirun shi yasa irin su littafan Ghazali musamman Ihya Ulumuddin da ya rubuta Malam Ibn Taymiyyah ke cewa abin da yake mai kyau a ciki ya dauko daga littafan Haris al-Harith al-Muhasibi shi ma daga cikin magabata can baya amma dai shi ma ya fada kwarin harkar kalami ya goyi bayan Ibn Kullab har Imam Ahmad bin Hanbal yace a daina karanta littafin sa ai watsi da shi shine al-Harith al-Muhasibi to Ibn Taymiyyah ce mafi yawan abin da ya faɗa na gyaran zuciya daga nan yake kwasowa yana da littafi akan muharabatul ahwa yana kuma da littafi akan dai abin da ya shafi gyaran zuciya shi al-Muhasibi yace abin da kuma ba wannan ba to ya dauko shi ne a cikin ash-shifa na ibn sina kuwa akallin abinda zaka san shi shi ma ka san shi cikin zindiqai ibn sina dai wannan ibn sina yawa rubuce-rubucen sa na inkarin abubuwa da yawa na alqur'ani da izgili ga qur'ani da fifita harkokin sciences dinnan akan alqur'ani duk suna nan a cikin littafansa saboda wannan abun suka karanta shi asali dama babansa dan aqidar ismailiyya ne shi'a kuma akan ta ya taso kwata-kwata bai taba sanin wani abu mai suna sunna ba ballantana a ce ya fahimta ya rubuta littafin sa dai akan medicine kuma har yanzu yana cikin babban littafin da turawa ma suke ji da shi akan medicine mun taba magana akan sa to abinda wannan Ghazali yakan dauko na falsafa a cikin Ihya Ulumuddin galibi daga wannan yake daukowa har Ibn Taymiyyah ce fa huwa alladhi amradahu shine ya sanya masa rashin lafiya sakamakon karanta littafin shifa maimakon shifa'i sai ya samu rashin lafiya saboda me saboda rashin sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga zaliba cikin malaman hadisi ba suka bane gare shi amma ka karanta littafin sa zaka san harkar hadisi ba harkar sa bace shi yasa hadisai na ƙarya da hadisai mawdu'ai suna nan a cikin ihya ulumuddin zaka ji wanda suke karanta yake burge su suna faɗi ya akwai abubuwa masu kyau da fa'ida a ciki to amma akwai kuma sharrace-sharrance irin waɗannan da harkar falsafa din waɗanda ya kamata mutum ya kiyaye to shi yasa malami za ka suna tsoratarwa akan ba kowane littafi za ka karanta ba wani in ka karanta zai sa maka cuta yanzu mutum irin Ghazali da ake yabawa ƙwaƙwalwarsa da fahimtarsa wannan abun yana cikin abin da ya sa masa rashin lafiya karanta littafin philosophy din wani daga baya a ƙarshen rayuwarsa sai da ya tuba dangane da falsafar har ya rubuta littafi alal aqalla dai a falsafa ya rubuta littafi akan falsafa sunansa Tahafutul Falasifa yayi kace-kace da falsafa yace sun bata lokaci sun karanta abin da ba shi da fa'ida shi Ghazali da kansa har Ibn Rushd ya zo yi masa raddi ya sa masa suna nasa littafin Tahafutul Tahafut Ibn Rushd kakan mai falsafar kenan to haka dai abubuwa zaka ji irin waɗannan a ko in ce Al-Hafiz jikan wanda ya zo daga baya don akwai Ibn Rushd kaka akwai Ibn Faqih akwai kuma Ibn Rushd wanda yake shi jikan wancan ne to daga ƙarshe Ghazali ya koma littafan tasawufi ya koma falsafa har ya rubuta Al-Madnun bihi ala ahliha littafin da ake rowar rowarsa ga masu shi ma ma'ana wanda suka san shi ma ana musu rowarsa kuma yayi magana dai akan al-munqidhu min ad-dalal yawa shi ma yana cikin littafansa na ƙarshe wanda yayi ba sufanci yace shi ma ita ce dai hanyar da za a tsira a ƙarshe akai ya kuma tsaya akan harkar ilmul kalam wannan bai daina ta ba to kun ga dai duka me ya jawo wannan nisa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa in ka dauko manyan malaman asha'ira manyan malaman ilmul kalamin nan zaka gansu waɗanda suke sun yi zurfi a cikin harkar to ilmin su dangane da hadisai in ba babu ba to sai ka ce mai rauni ne ba sa cikin malaman hadisi ma in kana aqida mai kyau to ita ce daga zaka same ta a cikin littafan malaman hadisi da suka rawaito maganganu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a taku dasu da falsafar komai ba magana ce na annabci mai tsarki tunani mai kyau kuma babu abin da ya warware shi duk binciken mutum ba zai samu abin da zai warware masa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka ga duk wanda ya zurfi a philosophy ya zurfi a ilmul kalam ya zurfi a mu'tazilanci ya zurfi a irin wannan zamanin namu tunani irin na liberalist masu cewa kawai ba buƙatar ma shi addinin ma kawai ƙauyenci ne a watsi da abin kowa a bashi da tunaninsa zai wahala mutum ya tafi wannan ka ganshi yana da nutsuwa dangane da alkur'ani ka ganshi yana da nutsuwa dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dai kyauta wasu maganganun na san mun sha yin su kuma ka duba shugaban maganganun na taɓa gaya muku wannan akan shugabannin asha'ira in ka dauko irin su Al-Juwayni irin su Baqillani Ibn Furak ka zo wurin su Ghazali din da su Ar-Razi Muhammad bin Umar Razi mai littafin Futuhat ma'ana ba Futuhatul Makkiyya na Ibn Arabi ba Mafatihul Ghaibi kai nake so in ce Mafatihul Ghaibi littafin sa kenan na tafsiri waɗannan su ne rukunan aqidar ash'ariyya waɗanda duk suka same ta sakamakon aikin da waɗannan suka yi ne su suka rereye ta suka yi mata ka'idoji suka fito da ita suka yi tallanta a cikin littafan su littafan tafsiri littafan fiqihu duk da littafan fiqihu babu waɗannan abubuwan sosai a ciki sai waɗanda suka yi muqaddima ta ilmul kalam din a ciki shine za ka ga wannan to dukkanin su ba malamin hadisi a cikin waɗannan malamin da za a ce wannan bajimi ne a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su ya mai da hankali akan karanta su babu har Ghazali shine har Ibn Taymiyyah ke cewa ana sa ran ya tuba saboda lokacin da ya mutu an zo an samu Sahih Bukhari akan kirjinsa amma da baya cikin harkar su kuta-kuta ba ruwan su kaga suna karanta Bukhari san waɗannan mutanen za su sai maka waɗannan abubuwan an ruwato su ne ba a san ma wa ya faɗa ba su ko kwakwalen su suka yi amfani da very intelligent dama shine zaka ga ana ta ce a rika ziga mutum yanzu a ce wani is very intelligent sai a ce masa intellectual ko yawa intellectual ko a ce mufakkir shi mai tunani ne shi tunan kwakwalwar sa ita ce madogarar sa in ya kwatanta ta da maganar manzon Allah sun zai iya aje maganar manzon Allah ce bata dace da zamanin sa ba shi dan zamanin sa ne don haka shi yasa yake irin wannan tunani to duk waɗannan abubuwan ka rika kula da su zaka rika ganin masu irin wannan tunanin sun rubuta littafai to ka kiyaye me zaka dauka a ciki me zaka bari ko a ce maka dan zaman ka lafiya ka rabu da littafan irin waɗannan karka karanta an fahimci abin wannan shine in dai har addini kake so to karka je cikin littafan su wani abu ne ko na duniya akan sana'a a boko akan wannan ka karanta yawa amma in dai wani abu ne da zasu kira zuwa ga addini to lalle lalle shine zancen da malami suka gina zan dan karanto mana wasu daga cikin maganganun malamai insha Allah akan tsoratarwar da suka yi akan karanta littattafai waɗanda yake akwai bata a cikin su mu je to sai shi wa kutubil ahwali war rasail in an ce al ahwal ana nufin ahwalus sufiyya yawa abinda ya shafi darajat ko manazil da sufaye suke mai da hankali kan matakan da suke bi wajen tsarkake zuciya da irin abinda mutum ke samu a kwakwalwarsa sakamakon ko khalwa da zai yi ya dade yana zikiri ya ware daga cikin al'umma ya ta tunani akan abubuwa har ya shiga wani matsayin da zai rika wasu maganganun da suka saba wa shari'a wannan yana cikin abin da ake nufi da ahwal to akwai littafan da su sufaye sun rubuta irin waɗannan maganganu to duka mutumin da yake son imanin sa ya zauna to ya rubu da irin waɗannan littafai kada ya karanta su in ba haka ba zai samu matsala a imanin sa to zamu tashi inda yake cewa hatta inna athara hadhihi alkutub har ya zama cewa tasirin ko gurbin waɗannan littattafai a lamma nazara fiha an-nasu yayin da mutane suka rika karanta su affarat fi tafsiri alkitabi har suka yi tasiri a fassarar alqur'ani yanzu ka dauko mafatihul ghaibi na ar-razi malam az-zahabi har yana cewa fihi kullu shay'in illa at-tafsir kun ba jidan ta ko ba gani ba malam zahabi ce waye wannan littafin na ar-razi komai da kake so akwai amma banda tafsiri gashi kuma littafin tafsiri ne juz'i 30 ne yana nan akwai a library nan juz'i 30 amma har zahabi kun san kuma zahabi ba mai yi wa mutane ƙarya ko sharri ba ne mutum ne mai adalci ba kuma ba ta'assubanci ba ya ɗaukar sai faɗi magana marar kyau a kan mutum bal waɗanda aka zarge su ma shi inda ɗan abin yabo a kansu yakan faɗi cewa kaza amma sai da ya faɗa dangane da tafsirin ar-razi fakhruddin ar-razi ai shi ne wanda nake ba ku labari sau da yawa cewa ya rubuta littafi da a ciki yake cewa har ya fito da al-qanun qanunut ta'wil ai shi ya fito musu da shi cewa duk wani nassi ko qur'ani ko hadisi in ya saba wa hankali yace to ko dai abu hankali ko abu nassi yace in aka bi nassi to gaskiya za a bata domin ai shi nassin ba a gane ingancin sa ba sai saboda an bi hankali don haka ba wata hanya sai dai abu hankali a kyale nassi da irin wannan filosofin haka ya rubuta a cikin littafin sa yana da littafi da ya rubuta akan ibadatul mushrikin ko abin da ya shafi firqul mushrikin kungiyoyi na bata wala wasu malamai cewa suka in kana son ka koyi sihiri to ka karanta littafin duk abin da ake yi a bautar gunki sai da ya fito da shi a surar yadda masu bautar gunkin suke gani wasu malamai wasu kai masu mutanen da suke bauta gunki ba su san wannan sirrin ba su dai kawai suna bautar gumaka amma shi sai da ya kwakwalo saboda dama intelligent mutanen haka suke in ba su dogara da Qur'ani ba to inda suke fadawa kenan
shi kwakwalwa wani in tai masa yawa sai ya ga na Qur'anin yayi masa kadan shi ya dauke shi kawai shi ma zai iya nasa tunanin kawai to haka yazo ya rubuta wadannan irin maganganu shine har yake shi malam Zahabi yake cewa komai akwai a littafin nan nasa sai dai tafsiri ne babu kaga ashe kenan in kana neman tafsiri kar ka je wannan wuri Allah kyauta to shine yace asarat fi tafsiril kitabi yayi tafsiri a fassarar qur'ani wa fi tafsiri ahadith annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan a cikin fassarar hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan irin tunanin na falsafa da ilmul kalam da sauran abubuwa dai duk sun rikitawa mutane addinin su shi yasa har ya zama sai ka zo kana ta kokowa da mutane akan a koma asali sai aga kai ne ka zo da wani abu sabo kai kuma kai ne mai kokarin mutane su koma zuwa ga na asalin shi wannan din da ake da shi yanzu shine sabon ai shi wannan da mutane suka damu da shi suka yi ta rubuta a littafin tafsirin masu wannan ilmul kalam din shine sabo shi yazo a bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kyauta har a samu wanda zai ce maka إن الأخذ بظواهر القرآن كفر لقوا ظاهر القرآن كافر سي كوينا لك تكين أن يوين كافر سي أما ما فدوانا وما فدوانا ما قلنا وكم من أنا نفل أمان يا كيس وقوما كنت تفسير ساوي ساوي سنة سمالا ساوي وان دي شرح جلالين أتكي فدوانا ما قلنا كما أبن دي كي نفي ayoyin da suke magana akan siffofin Allah wai in kai riko da su to zaka kai ga kafirci wai domin zaka yi wa Allah makani zaka ce Allah yana sama kuma duk wannan abun fa shine abin da ke cikin alqur'ani cewa Allah yana sama in ka dauki tawili ka aje abin da Allah ya faɗa to shikenan shi abin da yake nufi kenan wai shine zai tsirar da kai daga aukawa kafirci to kun ga yanzu wannan idan ba abubuwa sun koma upside down kamar da Bature ke cewa ba ai ku shi za a kai ga haka shi sa in kana son musuluncin ka ya zauna gare wallahi ka koma musuluncin baya can din nan salafiyyar da ake faɗa din nan to ita ce addinin musulunci fahimta ta su Abubakar da Umar kafin ta kuɗi ya zo su akan daidai suke ko ba akan daidai ana taɓa gaya muku wata ka'ida ku riƙe ta ko cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ina yanzu a ina wannan alƙawari Allah ya musu ɗan aljanna ne da me suka shiga aljanna da karanta philosophy ko da karanta ilmul kalami ko da karanta wani bakon abu da yazo to in dai aljanna kake so ka shiga to abinda suka zo da shi ya isa a shiga aljanna riko da shi ya ishe ka shiga aljanna duk abin da yazo daga bayan kuwa kuma bayan su sun cancanci shiga aljanna to ya nuna maka zaka iya shiga aljanna ko ba wannan sabon abubuwan da suka zo an fahimci wannan ga mai son ya tsira ya riƙe wannan ka'idar kada ya bata ta kufce masa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana to sai ce fatajidu zaka samu annal ulama anna min al ulama cewa daga cikin malamai man fassara al qur'ana akwai wanda ya fassara al qur'ani bi ba'd al aqwal al falsafiyyah wal aqliyah da wasu ra'ayoyi na philosophy da kuma hankali aka aje hankali yanzu karanta wani littafin tafsiri da ya shahara a hannun mutane duk wanda ya karanta larabci zaka ga yana ji da wannan littafin yana damuwa da shi da malamai da suka karanta tafsiri a zaure da wanda suke mai da hankali dai su karanta littafan da ake da su na tafsiri ya shahara mu a gunmu yanzu nan a kasashenmu shine littafin Zamakshari kuma ku ji ana cewa littafin Al-Kashaf na Zamakshari in ka tambayi malamai a zaure za su gaya maka to Zamakshari a cikin malaman Mu'tazila wanda suka yi rubutu ba wanda ya iya soka aqidarsa ta zo a ɓoye saboda ya iya larabci ya dora ka akan aqidar da baka fahimta ba kuma ba za ka san cewa ita ji bace ashe ka koma ba Mu'tazila baka sani shi kuma ba Mu'tazila ne ba na gaba da baya ba wanda zaka ce wai ya tuba daga baya ko ni abu a'a tallan Mu'tazilanci yayi a cikin tafsirin su duka zance Mu'tazilanci ne zaka kaga kenan ashe kar ka je kasuwa kaga Al-Kashaf zaka sai wani malamin ka da kake girmamawa kace bari ka kai masa al-kashaf sai ka bata mutanen garin ku shi ne don malami zai karanta ya tsammanin wannan shine daidai mutumin ya kware wajen larabci da bayanin kalmomi na qur'ani yadda zaka fahimce su tafsiri na lugar larabci Allah ya hore masa wannan shine yasa ya shahara a wannan wurin mu kasan mutanen mu ana sallar larabci sosai amma a aqidance to maza maza kai kokari ka kiyaye ba mu'tazili ne ba na wasa ba kuma yayi tallan aqidar sa kuma bai koye ba Allah dai to ya kyauta yace wa taraka tafasir as-salaf zaka ga mutumin da ya bar tafsiri na as-salaf as-salih malamai yanzu ka dauko tafsirin Tabari babu littafi irin tafsirin Tabari a cikin littafin tafsirin ahlus sunna ta bangaren fadin sa da ayoyin da ya fassara da kuma nakalto fassara daga sahabbai da tabi'ai zaka kana son fassara mai kyau ingantacciya ka dauki irin su Tabari a shekara ta nawa ya rasu Tabari shekara ta 310 daidai al-Imam at-Tabari Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Ghalib at-Tabari babban malami shine zaka ji ana ce masa Imamul Mufassirin kun ga ai can karshe yake ko can baya kai zance ba karshe ba can baya farko farko duk waɗannan da kake ji duk a zamanin baya suka zo su shekara ta 600 wani 500 lokacin da ilimin philosophy ya kama ƙasa ya kafa dauloli an yi daulolin Banil Abbas da suka daure mu mu'tazilanci gindi Ibn Abi Du'ad sun yi tallattafan su sun sa an daure su Imam Ahmad bin Hanbal duk an yi waɗannan abubuwan fa Imam Ahmad bin Hanbal kun san dai waye Imam Ahmad da Allah ya daukaka sunansa sai ake ce masa Imam Ahli Sunna saboda biyayyarsa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to an daure shi wata da watanni a hannun shugabanni saboda shugabannin sun dauki aqidar waɗannan filosofi abinnan masu abinnan mu'tazila i'tizali to irin waɗannan haka ya faru a tarihi duk wani abin da kuke gani yanzu duk maimaita kai yake bal ma ba a samu masu kwakwalwar ma a zamani yanzu irin na da ba babu yanzu duk zance ne ne za ka yanzu kwakwalwa in ta hadu da shahawat to ba ta yin karfi kwakwalwar waɗancan na baya kwakwalwa ce da shubuhohi ne ba su fada cikin shahawat ba saban Allah zinace-zinace luwatsi da sauransu da shaye-shaye da babu don haka sai ka ga cewa shubuhohi ne suka yada to yanzu kuwa shahawoyi sun yawa a gun mai liberalism mai zancen awatsi da harkokin ma addini ko makamancin ko mai akalaniya ko mai watsi da alqur'ani ai mai watsi da sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai riko da alqur'ani sai gansu kuma harkar sha'awa an fadi an kasa rike mutunci a gefen sha'awa haka gefen tasawufin gefen waye duk wannan dai zamanin mu da yake harkar sha'awa ta fadada ta girmama Allah dai ya tsare kowa da kowa daga cikin musulmi to yace wa minhum man fassara sunnata daga cikin su akwai wanda ya fassara sunna bi nahwi ma jaa fi aqwalil falasifati wanda in ya tashi fassarar hadisai sai ba su fassara irin ta malaman philosophy sai ai haka aka ce wannan shi dace da hankali duk abin da ba wannan ba kawai ko aje musu kayan su malaman addini nan ba sa fahimtar abubuwa ba su karanta boko ba ba su kaza da kaza da kaza ba zaka ji wasu a zamanin yanzu sukan faɗi irin wannan zance yawa ilimin addini ilimi ne da ko da zamani zai iya tafiya to hakika in dai za a yi addini to dole sai an hada da addini dole ne sai ilimin addini ya bayyana kuma malaman ilimin addini ya zama sun karanta usulinsa kuma su fahimci su ma zamanin da suke ciki yadda za su iya tawzifin nusus da ka'idojin addini akan zamanin da suke rayuwa duk wani zamani musulunci zai iya tafiya daidai da shi shi yasa ba daidai bane malaman addini su zauna ba sa karanta harkar zamani a rika karanta harkar zamanin domin mutanen da kwakwalwar zamani suke tunani in kana so ka fahimtar da su addini in baka fahimci yadda suke kallon abubuwa ma sai ka kasa bayyana musu gaskiyar da za su gane ta an fahimci wannan yana da muhimmanci amma kuma kar a dauka in ba ilimin zamanin gaba ɗaya addinin ba zai fahimci ba wannan shi ma kuma ba haka bane akwai masu ilimin addini mai zurfi sun fahimci addinin kuma za su iya sashi akan kowace ka'ida wahalar da zaka sha shine kai din ka suranta musu yadda ka fahimci abu to insha Allah za su baka mafita su baka kuma fatawar da ta dace ko da ba su san wani abu na ilimin zamani amma dai in an hada din yana taimakawa to amma kar kuma a rinjayar da ilimin zamanin akan ilimin addini ko ta bangaren nuna muhimmancin sa ko ta bangaren cewa in ba shi rayuwa ba za ta tafi ba Allah dai kyauta wannan ilimi na zamani na sana'o'i kamar yadda cin abinci yake wajibi dole sai an ci a rayu to haka shi ma yake dan haka shi addini daban shi wannan daban a bangaren sana'a ne naka kuskure ne ma wani ya taba shi ya ce ba daidai bane ai a karanta shi wannan kwata-kwata saboda me ba su saba ba da harkar addini ballantana ya zama cewa an ce sai ko kai daya ko ka bar daya ba haka lamarin yake ba daya compatible sai fa idan baka fahimci addinin musuluncin yadda ya kamata ba amma in ka fahimce shi to zaka ga abubuwan da suka saba nan da can din to cikin sauki zaka gane su kuma ayo mutane bayani kuma ayi hakuri Allah kyauta kar a shiga zancen sai yawa ko ba mai nisa ba ice wa ahlil mantiki da kuma maganganu na ma'abuta mantiki mimma wa ila akhirih da makamantan su mimma ja'ala al kutubal mawrufata fi hadhihi al ummati mushtamilatan ala haqqin wa batil wannan shi ya sanya littattafan da muka gada a wannan al'ummar littafan hadisi littafan fiqhu littafan tafsiri da maganganu ne na malamai na da sai aka zo aka rika cakuda su da abin da yake akwai gaskiya a ciki akwai ƙarya saboda me an tasirantu da irin waɗannan ilmoma da suka ko ilmomi da suka kawar da mutane daga hanya wa qalla man yumayyizu zalika kadan zaka samu mutanen da suke iya bambancewa tsakanin wannan da wannan ya jama'a kun ga zancen littafai fa muke yi ko littattafai da malamai da suka samu karkata a aqida su suka rubuta ana tsoratar da mu kar mu dauka to ballantana mu kuma yanzu zamanin mu akwai ƙari akan abin da ya shafi littattafai harkar social media din nan ta kusanto mana da duniya kowanne abu kowanne irin video kowanne irin audio kowanne irin bincike kowanne iri an gizo mana shi babu tacewa kisa kullum muke so dan Allah ƴan uwa ku zauna ku fahimci usulin aqidan nan fundamentals din na aqida in ka fahimce su to insha Allah ba za a zo a rikita ka ba da duk abin da kake karantawa a social media da sauransu shawara kuma in zaka karba ita ce duk abin da ya shafi addini to ka kiyaye daukar su ta social media sai daga malamin da ka san shi ka san aqidarsa ka fahimci a shirye yake akan hanya amma ba kowa ka dauki kana sauraron darasin sa ko kowa kana kallon video din sa kana jin wani yace kaza ai mun kai waye wanda zamu iya bambancewa tsakanin abin da ke a yanzu kun gazance muke abubuwa na ƙasa ƙasa sai ai ma tambaya sai kaji baka ma san inda abin ya dosa ba to ballantana wani wanda zai zo ya juya maka kwakwalwa kuma yanzu a tafiye-tafiyen da ake da su na kungiyoyin addini yanzu babu wata kungiya sai face ta samu na ga mana wannan kwanan ba wata kungiya sai face tana da zakakurai da ake ji da su wajen tallan shubuhohin su da ra'ayoyin su sai kaga kana sauraron irin wannan kuma ka zo ka da malamai da tambaya to ni aka maka lani fa abin nan ya rikita ni waye kai ka babu shi yasa aka ce da ma karka saurara in ka je ka san za a rikita maka aqida to kyale wannan abu ka tsaya ka saurari malamai na sunna wanda ka amince ka fahimci kuma cewa akan hanya madaidaiciya take suke dan abin da zan ambata mana daga wasu daga cikin malamai da suka yi fadakarwa akan irin wannan zance da muke yi mu yi hakuri ko zai ci mana dan lokaci akwai malam Ibn Khuzaima Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaima mai sahihi Ibn Khuzaima wanda dai kuka sani ya rasu a shekara ta 311 yana da kitabu tauhid an tambaye shi anil kalami fil asma'i was sifati akan ilmul kalam dangane da sunayen Allah da siffofin Allah sai ya ce bid'atun ibtada'uha wannan wata bid'a ce sabuwa da suka kirkiro lam yakun a'immatul muslimina wa arbabul madhahibi
وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك يتي وإنما لمن نجيرو basu kasance suna sa baki a irin wannan harkar kalamin Allah yana sama ko baya sama ya kaza ya kaza ya kaza duk ba ruwansu da wannan ayoyi suke karantawa sun yadda da ayan nan kuma sun fahimci ma'anar ayar shi yasa zaka ga sune wani baya bayani Allah yana sama eh yana sama ya yake sai sai kai dan bid'a ne ba wani yazo gun Imam Malik bai tambaye shi yace wannan zancen da kake ta yi cewa Allah yana sama Allah yana sama yaya yake wai kaifa huwa shine ga masa wannan kaida da kuka sani ko alistiwa'u ghairu majhulin ko alis ko kuma wasu sai alistiwa'u malumun kamar da Ibn Jami'a ya hakaito ko wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a yace shi ayyawa ce shi istiwa'i cewa Allah yana sama wannan wani abu ne sananne wal kaifu shi kuma magana ya yake a saman majhulun ba musani ba inji Imam Malik ba musani ba ba ruwan mu kuma da wannan sai ce wal imanu bihi wajibu kai imani da wannan kuma wajibi ne was su'alu anhu kazo kana tambaya akan wannan kaifa ya Allah yake a sama yace bid'atu yace ku tashi ku koran mun wannan kada in sake ganin sa a majalisata su da can suna da iko haka suke su zauna wanda yazo zai kawo musu rikici sai ku kore shi da Allah tabbacin nan ba wurin bid'a bane saboda a lokacin bid'a ta fara fitowa an fara tallanta ana so a yada to sai a je majalisin malamai da sunan tambaya sai a je go abin da zai sa waɗanda suke zaune a wurin kokonto akan wani abu na addinin su to wannan shi yasa malamai a da suke hana irin waɗannan abubuwa to sai shi duk waɗannan da na gaya maka ba ruwan su da wannan ba su shiga ciki ba wayan hauna anil khawdi fihi sun yi hani a kutsa cikin irin waɗannan abubuwa ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة. أبدا سكنونا وصحابنا سؤالبنا سنة قرآن السنة. يتي فإياك والخوض فيه والنظر في كتبه. قل أهر إنك كذا كنا في وذاك بنتك أكن ونن هركر وكنا كرنتا لتتبند سكي مجانا أكن ونن. بحال قطع قطع سنة ما نم بحال. تونن قاشدن يدا يفدي. ما نم الإمام أحمد بن حنبل shima Abdullahi dansa yana cewa naji babana Abdullahi wato Ahmad bin Hanbal yana cewa Sallam ibn Abi Mu'i min as-siqat haddathana anhu ibn Mahdi yace akwai Sallam ibn Abi Mu'i shi kuma yana cikin manyan malamai amintattu Abdurrahman ibn Mahdi ya ruwaito mana hadisansa ثم قال أبي سنن عبد الله بن إمام أحمد يكي تيواسي بابانا يسي كان أبو أوانة أبو أوانة وضع كتابا ياربوت وللتافي فيه معايب أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وان دا أتكي يأمبتي لفكا صحابيكو أيبو بيدا يدنغنا وصحابا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي وفيه بلايا أكوي بلاء إيدي وأتكي للتافي فجاء سلام ابن أبي مطيع سيشي وانشن ثقة إن سلام ابن أبي مطيع سيضو فقال سيشي يا أبا أوانا يسي كيمالا أبو أوانا ذكرت وانا للتابي أعطني ذلك الكتاب باني للتاب من الناكا سيباشي فأعطاه يباشي فأخذه سلام سيشي سلام ابن أبي مطيع يكرب للتاب فأحرقه سيجي يكون للتاب قال أبي سأل الإمام أحمد بن حنبل يتي وكان سلام من أصحاب أيوب شيكما سلام ابن أبي مطيع إن ينا دقسكين دالبا أيوب السختي يعني أيوب كوا يا شهر دك أمر سورالين أم بديا شين وانا مكي باكو لبارين وانا دي زوي شي مسا أكر بك الله دعلا إير كلمة يعني كي سو كدام فاس سرامن كذا لكذا إن ياسان شدا ما نشك أم بديا سيتي نبدا سوراليكم يتي كلمة يتي ولو نسب كلمة ko nisbin kalma ba zan ji ba in yan bid'a suna zance in yazo wucewa auduga yake sa ya toshe a kunnansa dan kada ya ji kalma daya ta malaman bid'a suna bayani
zai wuce yace wallahi addini na ni ba na kokonto bane ya za'i in ji in ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haddathan duk ya haddace waɗannan hadisai sannan kuma mun bata in saurari wani malamin bid'a yana bayanin abin da zai bata min hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan masu bincike a zamani masu objectivism a bincike a ilimi a zamani sai su to ai wannan ai ba haka ake yi ba to ya tsaya man yaji abin da ba daidai ba haka mutum zai ce a zamani yanzu ko yace ka tsaya ka ji man sai kai balancing to da me za ka yi balancing you will only balance what you know yawa in baka san sunnar ba sai ka je ka ji wancan kace za ka yi balancing to ina sanin hadisan ina ilimin ba hankali bane in kace za ka yi majoring abinda hankalinka to shikenan ai da ma abinda ake tsoratar da kai kenan hankali shi kadai bayan shiryarwa zuwa ga shiryar daidai sai an hada da Qur'ani da Sunna sai a fahimci Qur'anin da Sunna kuma da hankali shi hankali mataimaki ne amma ba shine source din da za a dogare da shi ba a'a na'am da shi ake fahimtar Qur'ani da shi ake fahimtar hadisi shi sa liqaumin yaqilun gashi nan Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani amma kun ga ai dama mahaukaci dama harkar karatu gaba ɗaya ba ta saba ce ana zance ne da masu hankali to amma ba a nufin kuma hankalin yafi Qur'ani hankalin yafi hadisi domin mahallicin hankali shi yayi magana Qur'ani mahallicin hankali shi ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayanan da yazo da su daka a kiyayi wannan bangare din to shine sai yake cewa fa akhadahu sallamu fa ahraqahu shine sai ce wa kana rajulan salihan mutum ne mutumin kirki dalibin al-yub as-saqtiyani wa anil fadl ibn ziyad daga fadl ibn ziyad shi kuma anna rajulan sa'alahu an fi'l sallam ibn abi muti wannan abin da wannan bawan Allah ya aikata wani mutum ya zo ya tambayi a Ahmad bin Hanbal fa qala li abi abdullah sai ce wa abu abdullah arju alla yadhurruhu zalika shay'an in sha Allah wani ne ya zo tambayi Ahmad bin Hanbal sai ce wancan abin da Sallam ibn Abi Muti yayi ai ba ku manta me yayi ba ko me yayi ya karbi littafin ya kona shi sai aka tambayi Ahmad bin Hanbal wannan abin da yayi zai cutar da shi ko ba zai cutar da shi ba me Ahmad bin Hanbal ya ce fa qala Abu Abdullah sai Ahmad bin Hanbal ya ce yadurruhu fa kace kamar irin yana mamaki cutar da shi yace wace cutarwa bal yu'jaru alaihi insha Allah Ahmad bin Hanbal ya ce la dama zai samu agun Allah wannan aiki ne domin ya hana yaduwar littattafan bid'a Ibn Taymiyyah yana kawo wani labari nan ba shi a cikin nan zai mana amfani yanzu wancan abin da muka karanta na sayyidina Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan wanda duk ai saboda shi muka shigo wannan zancen Ibn Taymiyyah ya ce sayyidina Umar na ambaci wannan a cikin rubutun da ne akan philosophy sayyidina Umar ya dauki darasi daga wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa a zamanin sa yana khalifa da aka je aka ci wani gari da yaki aka tattaro littattafan wannan mutanen wannan kasar duk aka zo sai aka aiko da barid mun ce barid ana nufin postman irin nada za a aiko mutum ya zo ya tambaye ka domin ba waya ba irin zamanin ku bane sai aka zo aka tambaye sayyidina Umar mun samu littattafai library na waɗannan al'ummomin yaya zamu da su shine sayyidina Umar yace littafin Allah da maganar manzon Allah hadisan annabi sun ishe mu in dai shiriya ce ku dilmiya su gaba ɗaya a cikin teku kar ku zo min da ko ɗaya nan kun ga ya fahimci wancan darasin da aka yi masa ko bai fahimta ba kun ga ya fahimta ke shi yasa yace sam kar a kawo masa kuma ku daga baya matsalar da ta samu wannan al'ummar tamu dama me ya same ta a zamanin khalifofin Bani Abbas ai wannan translations din da aka yi na littafan nan na philosophy shine aka zo mutane har suka bata aka shiga irin waɗannan halayen da aka shiga yanzu da an tsaya akan alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bata dai al'umma insha Allah Allah zai batta ba za ta bata ba to Allah dai kuma ya riga ya rubuta waɗannan al'amura din duk maganganun suna da yawa shi bayan wannan Ahmad bin Hanbal har yanzu an tambaye shi al-fadl bin ziyad din ya tambaye shi dangane da al-karabisi shi ma wani ne daga cikin wanda suka shiga cikin harkar ilmul kalami zamanin ahmad bin hanbal wa ma abharahu da abin da ya fito da shi fakalaha wajhahu a lokacin ya gintse fuskarsa hankalinsa ya tashi shi ma ahmad thumma qala sanan yace inna ma jaa bala'uhum min hadhihi al-kutub allati wada'uha dama bala'in da yazo mutane yazo musu daga waɗannan littattafan ne da suka rubuta wa taraku athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da kuma sahabbansa wa aqbalu ala hadhihi al-kutub suka rungumi waɗannan littattafai su suke karantawa sannan al-marruzi in karga inda zalun ne haka zaka karanta al-marruzi in zal in kuma zayun ce al-mirwazi to al-marruzi yana cikin daliban imam ahmad bin hanbal shi al-marruzi yace qultu li abi abdullahi na tambayi ahmad bin hanbal yace ista'artu kitaban fihi ashiya'a radi'a na ari wani littafi amma akwai abubuwa marasa kyau a cikin littafin ترى أن أخرقه أو أحرقه كان غني إن كيتا شي إن ييغا كوك وإنكونا يتم بي أحمد بن حنبل ألو في باسيو وايبا أما ياغا برنا أشكيتا أكيدا سيسي بياكي غني إن كيتا شي كوك وإنكونا قال نعم سيسي إيه قال المرودي قال أبو عبد الله معنى سيكونا شي يضعون البدع في كتبهم سنة سنة بدعوه اللي تتفنسوا إنما أحذر منها أشد التحذير ليكن إن سؤولة الدوال أن اللي تتفي دعك ربو تاوى ما تكر سؤولة روى الإمام أحمد بن حنبل ينفع إيهار ينزو إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا ينفع إيهار ألبان سيسي كل كوك ربو تاوان أبو دعك أن بدعا yace ko kadan ne ko me yawa kar ku rubuta abin da zai je halaka al'umma ya bata yace alaikum bil athari was sunan ku tsaya ku makalkalewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin littattafan fiqhu har suke magana in ka duba littattafan fiqhu suna magana meye hukuncin sayan littattafan bid'a a littattafan fiqhu duka na mazhabobi za su ce haramun ne kar a je a saya ga imam maliku saurari abin da imam maliki ce wa yace la tajuzu al ijazatu fi shay'in min kutub al ahwa'i wal bid'i wat tanjim yace dillin tafai da aka rubuta ne yan bid'a da aka rubuta akan son zuciya da bid'a da tanjim shine ilimin taurari na sanin neman sa'a cewa abu kaza akwai alheri a ciki ko yau in an ga tauraro kaza to yau wani sarki ya mutu ko an haifo wani sarki ko za a yi sa'a bane za a yi ruwa ko ba za a yi irin wannan yawwa banda ilimin sanin lokaci ai mun sha magana dai akan wannan ko sai sai to irin waɗannan littafai bai halatta a yi ijaza a cikin su ba ijaza shine ka karantar da dalibai littafi wanda ka ruwato da isnadin ka ka ce na jaza muku kuma ku je ku karantar kuma ku dauki wannan yace bai halatta ba duk littafin da yake na bid'a ne to haramun ne kai irin wannan ijaza to sun tattauna a cikin littafan fiqhu idan mutum ya karbi littafin bid'a sai ya bata zai biya ko ba zai biya ba malamai suka ce ba zai biya ba saboda dama na bid'a to wani zai ce a zamanin yanzu akila mutum ya sa kuɗi mai yawa ya saya da sauransu to dama ana magana akan ko a zamanin yanzu malamai suna cewa littafan bid'a sun kasu kashi-kashi dangane da mutanen da za su karanta wanda yake bid'a ce sirfan a cikinsa irin littafan shi'a usul kafi su waye da waye da waye da wannan littafan da duk batace bata kawai zaka samu ba a neman dama a samu shiriya a ciki wannan bai halatta dalibin ilimi ya dauka ya karanta ba sai idan malami ne da sharadi biyu mutamakkini a aqida ya san aqida da ya kamata na biyu kuma zai karanta ne dan ya tona asirin abin da ke ciki malamai suka ce wannan ya halatta amma wanda shi kansa aqidar sunna bai santa sosai ba to haramun ne haramci na rubuta zunubi ya je dauki littafin shi a yana karantawa littafin kuma da yake akwai sunna a ciki akwai bid'a kwai cakudi to wannan shi ma sai malami wanda yake min ahli tamyiz wanda zai iya bambancewa ya gane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane to shine zai iya karantawa na uku littafin da dan bid'a ne ya rubuta mai tallan bid'a amma kuma ba bid'a a ciki kamar littafin fiqh to nan babu matsala kowa ya karanta su kun gane littafin fiqh koda wanda ya rubuta yana da aqida ta bid'a to tunda a ciki ba bid'a ya kawo ba an gane magana ce ta tsarki da alwala yadda sauran malamai suka yi magana akan harkar fiqh shi ma haka yayi to ba matsala ka karanta littafin to ga fahimci wadannan insha Allah ba rikici akan wani ina ga mukyale zancen haka maganganun suna da yawa kuma muka ce komai sai an fada to lokacin ba zai isa ba bal ya ma kare lokacin ko a tsaya kawai to bari mu ga inda zamu tsaya anan duk mu nemi wurin mun tsaya wurin daidai yace wa li hadha kana min al manhaj alladhi warithahu a'immatu al islam min as salaf as salih al awwal to shikenan mu tsaya anan sai zaman nan za a tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi ya kara mana sabati da tabbata akan daidai Allah ya tsare mu daga bata Allah kada ya bamu wani alfahari a zuciyar mu cewa mun ga magana gaskiya don haka ba ma tsoron bata mu je mu dilmi ya kanmu cikin abin da zai sa mana shubuha a addinin mu je mu bata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu tashin hankali da ake fama da shi yanzu a duniyar nan tamu na coronavirus muna roƙon Allah madauki ya dakatar da shi haka Allah ya dakatar da shi Allah ya dakatar da shi Allah ya dakatar da shi muna roƙon Allah da sunayensa masu mafi kyawu kuma da siffofinsa mafi tsarki kada wannan ciwo ya shigo mana wannan ƙasa ta mu Allah ƙara taimakon shugabannin mu wajen daukar matakai da tsanantawa wajen kada wannan abu ya faru lamari kuma duka na Allah ne shine ke ba da damar abu ya faru shine in ya ga damar abu sai ya faru muna roƙon sa ta kowanne hali ya Allah muna roƙonka karka bari wannan abu ya shigo mana da dukkan kasashen musulmi da kuma ma ba na musulmin ba Allah dakatar musu da wannan abu Allah sa kasashen al'umma su koma cikin kwanciyar hankali tafiye-tafiye da harkokin tattalin arziki su koma yadda suke wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ajiye ta ma ba za mu yi magana akan ta na ga abin da yake ciki maganar da aka an shayi maganar iyayen manzon Allah kaza da kaza da kaza Allah ku kyale mutane da wannan zance wani lokaci kawai ana tsokane ne so ake aji wani mai zai kina jin mun yi wannan zancen anan ko maganar iyayen manzon Allah wai a ina suke mai hukuncin su kai a ina ka sa su mun kyale wannan zance da Allah Allah ya taimaka mana shi yasa ni dawo ma da kayanka wasu na fiqhu ne ga sunan dai wallahi suna da yawa rarragewa dai za dan yi wannan yana cewa wannan jima tun karatun watannin baya ne sosai yace yana tambaya wai shine menene hukuncin mai zubar da mani hakan da gangan ko ta hanyar kallon bidiyo ko mana masturbation ne da lalacewar zamanin yanzu da Allah a daina haramun ne yawa akwai wasu sun yi zance haka wanda a zamanin yanzu bai kamata ana kawo samari irin wannan zancen ba zai ruda su su je su dauka wani abu ne a zamanin baya an samu waɗanda suke halattawa mutane lokacin jihadi sun yi nisa da iyalinsu da sauransu Ibn Hazm yana da wannan ra'ayin Shaukani yana da risala da ya rubuta akan wannan Malam Ali Hassan Malam Mashhur Hassan Salman ya ce hakikinta yayi kuma bincike akan wannan mas'alar yace ra'ayi mafi inganci shine ra'ayin da ba na Shaukanin ba dan haka haramcin yafi a zamanin yanzu fitintunu sun yawa ta hanyar kallon pornography mutum ya tsaya yana kallon abubuwan za su tsaya masa a kwakwalwa su hana su sa masa rashin lafiya su hana saduwa da iyali cikin hankali da nutsuwa su sa masa cututtuka duk wannan kallon pornography din mutum yana da damar ya aure je kai aure amma wannan kallace-kallacen ba abinda za su kara maka sai neman kofofin zina zinar kuma yanzu ba wahala ne da ita ba ba wahala ne da ita ba Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ya tsare mana ƴaƴanmu daga aukawa cikin irin waɗannan wannan ya shawo bayani game da saduwa da iyali alhali yaro karimi a cikin ɗaki ina jin mun karanta wannan can baya ko cewa ya halatta ko bai halatta ba duk yaron da yake ya iya tamyi zai iya fahimtar me ake yi ya san me ake cewa al'aura to bi halatta asadi da iyali yana dakin ba yawa dauki matakan da zai zama ba lokacin da yake nan ba ko kuma ba kar a amince da cewa yana bacci yawa wannan bacci kowa na iya tashi a koyaushe malamai dai sun yi maganganu rashin halaccin shine yafi girma a wannan gefen kuma shi yafi muhimmanci mutum ya kiyaye Allah kyauta dan Allah malam menene ma'anar wannan sunan wannan mai irin tambayoyin nan ne wai Samira domin naji wani malami yana ce to kaga wannan ba laifi dai a karanta musu amma ba tambayoyi ne na daliban ilimi ba amma dai alhamdulillah tunda dai yana so ya san hukunci kar a kyare shi yace yaji wani malami yana cewa kada a rika sawa yaya suna kamar Samira to la'alla yana fa abin nan nuni ne zuwa ga an dauko sunan daga Samir Samir shine hirar dare kuma Samira abokiyar hira to kuma wasu sa iya ba shi ma'anar wanda ake hira da ita da daddare ta lalata ko makamancin wannan amma duk wanda ya sa sunan ba dan wannan ma'anar ba ina ga bai kamata a haramtawa mutane ba asalin suna in dai ma'anar sa mai kyau ce to ba a haramtawa mutane yau duk sunan da yake ma'anar sa mai kyau ne ba a haramtawa wannan kuma yana cewa malam mai ingancin fatawar da aka ce wanda bai azhar ba har la'asar to sai yayi la'asar sai yayi la'asar da niyyar azhar da la'asar to ni ban taba jin wannan fatawar ba ni ballanta na in san abin sa abinda na sani shine duk wanda akwai sallar azhar a kansa ko la'asar ta zo to sai yayi azhar din sannan yayi la'asar tartibi na fawaid na wini guda inda ake sabani da ma in sun fi ni yini da yawa yawa shine aka tattauna akan in kun karanta ahlari ma duk wannan yana nan a ciki yawa cewa waɗannan waɗanda suka kufce maka a wani lokaci a yi ne wajibi ne a yi tartibi a tsakaninsu saka in kana da asuba ba kai ba sai ka yi asubar sai kai azhar wal malamai suna ga ko kayi ta in baka tuno ta baya baka yi ba to kai ta bayan kuma ka sake wannan saboda wajibcin tartibi to anan ne la'alla ake da sabanin wasu suke ga in dai ka riga kai to ba sai an sake din ba wannan kuma ina ga shi ma ya dade yace ta'riful bid'a an iz ibn abdussalam ash-shafi'i yana cewa al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi zamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهي منقسمة إلى واجبة ومستحبة ومكروهة وحرام وتعرف إذا دخلت أو إذا دخل في قواعد الواجبة فهي واجبة معنى إذا دخلت في قواعد الواجبة فهي واجبة وهكذا وكل هذا من جاء بعده يعتمد بتعريفه مثل النووي سولانسو نعم توبه تنبير بدي ني بانغا تنبير ذا سبا وانا ابني دا انا جم من شافة السماء العز بن عبد السلام ينا دا وانا اتكين قواعد الاسلام ياي تعريف بدعة انا جم بكمان تابا ما نعم بتعمل لوك سنة مكا كرنتا الرسالة نند تيمو غنا اكان rashin ingancin akakkasa bid'a cewa akwai mai kyau akwai mara kyau ai mun karanta wani littafi anan ko a cikin karatun mu na wannan littafin ne muka dan dakatar muka yi wajen wata jalsa wajen goma ko wajen sati 8 haka ko 10 muka yi muna karanta wannan a ciki kuma duk mun faɗi abin da ya maganin wannan zancen mazhabar shafi'iyya su ne saboda wata magana ta al-imamu shafi'i da yace bid'a ita ce abin da ya sabawa shari'a sai suka wassa abin domin shi kansa wannan al-Izz ibn Abdussalam aina shi malaman mazhabar Shafi'iyya kuma shine wannan ta'arifin sauran malaman mazhabar Shafi'iyya a bayan sa suka dauka ba iya mazhabar Shafi'iyya ba har na ambata mana anan cewa al-Qarafi shine farkon malamin Malikiyya da ya dauko wannan ta'arifin ko kasa bid'a zuwa kashi biyar din ya shigo da shi cikin littafin Malikiyya har aka samu har su yazo har karshe karshe har su madkhal ibn al-Hajj duk suka dauko suka rubuta ai mun yi wannan zancen ko haka ba bakon abu bane illa dai zancen shine ta'arifin ko kuma raba bid'a zuwa wannan kashi kashi din ba a gina shi akan dalili ba yawa zance mafi karfi shine babu wata bid'a wanda za a ce mace mai kyau in dai bid'a ce da ake nufin a wani abu da za a bauta wa Allah a samu lada da shi al'ada daban ba bid'a bace ko al'ada daban yawa abinda ya ci ta al'ada ta mutane me yasa ake yin ta masu al'ada me yasa suke al'ada saboda haka suka gada haka suke yi ko to shi abin da ake duba a al'ada shine haram ce ko ba haram ba a asalinta sai a ce to wannan al'adar tunda ta zama haramun a ajiye ta in ba haka ba duk al'adar mutane in ba haram bace ba su sai kawai su domin me ba su yi ta dan su samu lada ba an gane abin da ake cewa bid'a shine abin da ka bautawa Allah kana neman lada da shi to wannan duk abin da zaka bauta wa Allah ka samu lada da shi in ba Allah ne yace ba ko manzon sa yace to shi ake cewa bid'a insha Allah kun gane haka sauran abubuwan ci gaban rayuwa na duniya da lafifika da carpet da masallaci da kaza da ka irin waɗannan abubuwa din da ake da sa marble a masallaci a sa ado da sauransu waɗannan ibada ce ko ba ibada ba ba ibada bace ba ibada bace amfani da lafifika ba ibada bace za mu iya yin karatun mu ko mun aje wannan abin kowa kuma zai ji iya wanda zai ji zai ji dan amfanin a wasa irin yadda aka ga amfanin a bangaren bude da ilimi aka kakkasa ilimi hadisi aka ce sahihi hadisi aka ce dha'ifi hadisi aka ce mawdu'i wannan shi ma duk ba hadisi ne zo mana da wannan abun ba ko ba haka bane aka yi littafai akan koyar da nahwu fa'ili marfu'i ko mafulun bihi mansubun wannan in ka ce shi ma sai ka gani a hadisi to duk ba za a yi ba kuma wannan koyan nahwu ba ibada bace menene wasila ce ta ilimi an fahimci wannan da haka kar ka samu wata shubuha a kwakwalwarka bid'a a ina ake samunta a harkar bautar Allah da neman lada cikin duk abin da ba wannan ake neman lada da shi ba to ba a kiransa bid'a ko ya zama al'ada sai a duba haram ne ko halal in akwai haram a cikinsa Allah ya hana a wani wuri manzon Allah sun yayi magana akan sa cewa ku daina kaza ko koyi ne da yahudu da nasara da makamancin wannan saboda wannan duk sai a daina ba saboda zaman sa ibada ba insha Allah an fahimci abu to shi ma wannan mukyale shi wannan yana cewa a irin rayuwar jami'a mutum yana samun kansa wata mu'amala ta karatu ta hada shi da wata mace to malam idan sun kammala makaranta shin ya halatta ya kira ta ko ita ta kira shi a waya gaisawa a wannan abubuwan su muka budada muka expanding din su suka zama mana bala'i a zamanin yanzu yawa a kiyaye irin waɗannan abubuwa aure kake so to je kai yawa in ba haka ba zaka jawo kanka fitintunu a irin waɗannan al'amura yawa amma in misali waya akai maka akai ma tambaya ko maka mun ji ka bada iya abin da ka sani eh kai ne kuke karatun nan da a makaranta to da Allah ina tambaya akan kaza to ana karewa shike in ko san ta kake to tafi garin su tafi gun iyayen su eh amma wayoyi wannan suna da hatsari wannan kuma yana zancen daga ita shike malam yaya hukuncin kasuwancin forex wato foreign exchange wajen sayar dala wannan ya halatta duk abin da ya shafi na bin taba wannan zancen exchange tsakanin kuɗi da abin da ba kuɗi ba ba matsala a cikin sa ba riba bane kana son bashi a wani banki kana tsoron in ka karba zai kuɗi zaka dawo da ƙari riba ce sai bankin su ce to ka zo za mu saya ma mota tunda mota kake so sai su siyo ma motar su mallake ta tasu ce sai kuma su sayar ma ita da farashi to wannan ko nawa suka sayar ma ba matsala wannan ba riba bace saboda me kuɗi ka bayar mota aka baka an gane to haka exchange tsakanin kuɗi wanda yake ba jinsi ɗaya ba duk kuɗin da ba irin su ɗaya ba ya halatta shi ma a saya tafadulan da bambanci yawa kana da naira kana son dala sai ka tambaya dala yau nawa take sai a gaya maka ta tashi yau ta sauka gobe ta yi kaza sai ka nemo nerar ka da za ta baka kimar dala a wannan rana sai ka saya wannan bambancin yau a ce misali tana 360 dala abin nan dala 1 ko yawa gobe kuma ta hau jibi ta sake dawowa kasa ko makamanci wannan duk ba komai tunda sun wannan sunanta naira wannan sunanta dala amma da a ce naira ce da naira ayi canji ka bani sabon sabin nairori saboda zan bada yawan sallah ga yara sai in baka tsofi to wannan bai halatta ba wannan riba ce in dai an canza value din an samu bambanci ko naira ɗaya aka kara an an fahimci wannan ka'ida za ka ga huta da wannan abubuwa din da haka ne cinikin foreign exchange ya halatta eh harkar canji kenan to sai mi sallah barakallahu fiku bidia eh eh fiku na to an ci usa kenan eh na kware risala ce ma wannan aiki akai sosai na dissertation babba mai kyau shi yasa ma har wasu suka rubuta tasfiyatu kutubi usulil fiqh yawa akwai ma wanda ya rubuta usulul fiqh ala manhaj ahli alhadith duk dan a fita daga wannan abu littafin usulul fiqh dama ai ba na kowa da kowa bane yawa asali dama littafin usulul fiqh da ulumul ala manya littafin manyan malamai ne manyan malamai kuwa ahli at-tamyiz ne yastati'una at-tamyiz baina ma huwa sahih wa baina ma huwa fasid fa dan haka ba suna cikin nau'i na biyu ne yawa ba matsala a cikin insha Allah Allah ya samu dace